journée à l'écoute de VOA Afrique.
Sashen wasu na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25. Sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a Niya Saroniya da Dalol a jamhuriyar Nijar, sai ta Alfa Radio a kuma su Ghana. Masu sauraro, barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Nasiru Adamu Elika zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan dalilin ziyara da jami'an cibiyar tsaro ta kasa da ke Abuja suka kai jihar Bauchi da wakilai daga Jetare. A jamhuriyar Nijar kuma mabiya addinin Kiristani suka ce musulmi fatar cin gajiyar Ramadan da addu'o'i na musamman. Muna da shirin ciwon yamace da shirin jaridu daga jamhuriyar Kamaru. Za mu kammala da darussan Ramadan da farko ga labarun duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Rundunar sojin kasar Chad ta ce an hallaka shugaba Idris Deby a wata fafatawa da 'yan tawaye, wanda ya kawo ƙarshen shugabancinsa a wannan ƙasa ta yankin tsakiyar Afirka na tsawon shekaru 30. Da yake bayani a gidan talabijin na gwamnati jiya Talata, mai magana da yawun rundunar sojin ya ce Deby ya mutu ne sanadiyar raunuka da ya ji yayin da yake ziyartar sojojin da ke fagen daga. Wata kungiyar 'yan tawaye mai suna Dakarun Kawo Canji da Haɗin Kai a Chadi ta daɗa dannuwa daga arewacin ƙasar a 'yan kwanakin nan a ƙoƙarinta na dosar Injimena babban birnin ƙasar. An rushe gwamnati da majalisar dokokin ƙasar, kuma mai magana da yawun rundunar sojin Azim Barbendo a Guna ya ce majalisar mulkin soja za ta jagoranci ƙasar na tsawon watanni 18, kuma ɗan marigayi shugaba Deby mai shekaru 37, Janar Muhammad Idris Deby Itino, shi ne zai jagoranci majalisar ta mulkin soji. A halin da ake ciki dai, ofishin jakadancin Amurka a birnin Injimena ya umarci ma'aikatansa da su nemi mafaka ganin cewa ta yiwu a fuskanci tashin hankali. A jiya Talata an samu tsohon ɗan sandan Minneapolis Derek Chauvin da dukkan laifukan da ake tuhumarsa da su na kashe George Floyd kusan shekara guda da ta gabata. An tuhumi Chauvin da kisa ba da gangan ba, da kisan kai mataki na uku da kisan kai mataki na biyu. Bayan sauraron bahasi na ƙarshe a ranar Litinin, masu taimakawa alkali yanke hukunci su 12 da suka haɗa da mutum 6 farar fata da kuma mutum 6 baƙaƙen fata. Sun shafe sa'o'i 6 suna tattaunawa kan bayanai daga shari'ar da aka shafe makonni 3 kafin su fito da hukuncin da suka yanke. A yayin tattaunawa ta ƙarshe, wani mai gabatar da ƙara ya zargi Chauvin da kashe Floyd, wanda baƙar fata Amurka ne, ta wajen sa masa gwiwa da ya yi kan wuya ya danne shi na tsawon sama da minti 9. Amma shi kuma wani lauya mai kare wanda ake zargi ya ce Floyd ya mutu ne sanadiyar abubuwan da suka haɗa da shaye-shayen ƙwayoyi. Kuma shi Chauvin ya yi amfani ne da irin dabarar da aka koya musu a aikin 'yan sanda wajen kama Floyd Day a watan Mayu a Minneapolis. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu haka adadin waɗanda suke kamuwa da COVID-19 kullum a India ya kai ƙoƙoluwa na tarihi, yayin da ake ƙara samun hauhawar masu harbuwa da ya tilasta gwamnati ta ƙaƙaba sabbin dokokin kulle a manyan ɓangarori na ƙasar. Ministan Lafiya na India ya faɗa jiya Talata cewa akalla mutum 1,761 sun mutu a ranar Litinin, wanda ya ƙara adadin waɗanda suka mutu zuwa sama da 180,500, da shi ne adadi na huɗu na yawan waɗanda suka mutu a duniya. Ƙwararru a harkar lafiya da ma jami'an gwamnati sun yi amanna cewa adadin waɗanda suka mutu ya haura waɗanda aka irga a hukumance. Yawancin manyan birane sun ba da rahoton binne mutane da yawa da ake alakanta da COVID-19 waɗanda suka haura adadin hukuma sosai. Sabon zagayen waɗanda suke kamuwa da coronavirus ya auka a ƙasar ta biyu mafi girma a duniya, bayan ta sassauta dokokin kulle a watan Fabrairu, biyo bayan raguwar waɗanda suka harbu a watanni da dama a jere a ƙoƙarin kare rugujewar tsarin lafiyarta. New Delhi, babban birnin ƙasar India, ya ƙaƙaba dokokin kulle na tsawon mako guda a ranar Litinin. Majalisar dokokin Pakistan ta fara muhawara jiya Talata kan ko za a umarci jakadan Faransa ya bar ƙasar ko a'a, biyo bayan wani zanen barkwanci da aka yi a Faransa na takalar Islama. Wannan ƙudurin doka da aka duba yiwuwar bullo da shi ya biyo bayan cimma jituwa da aka yi tsakanin gwamnatin Prime Minister Imran Khan da shugabannin jam'iyyar masu kaifin kishin Islama ta Tehreek-e-Labbaik Pakistan TLP a takaice, don a samu kwanciyar hankali. Mai an shafa kwanaki yana fama da tashin hankali wanda ya kai ga mace-mace a zanga-zangar nuna rashin amincewa da manufofin Faransa. Jam'iyyar ta TLP da ta amince da janye zanga-zangar da take yi a fadin kasar, a cewar ministan cikin gida Sheikh Rashid Ahmad. Ahmad ya kara da cewa dukkan kararraki da aka yi rajista kan kungiyar masu fafutuka karkashin dokokin yaki da ta'addanci saboda shigar su cikin zanga-zangar tashin hankali ta baya-bayan nan su ma za a janye su. Ta ƙarshe, wani babban jami'in din sojin Amurka ya faɗa majalisar dokokin Amurka cewa Amurka za ta gamu da cikas sosai idan har za ta koma Afghanistan ko da a takaice don tunkara sabuwar barazana ta ta'addanci da zarar sojojin sun kammala shirin janye Dakaru daga kasar. Gargaɗin na jiya Talata daga kwamandan sojin Amurka a gabas ta tsakiya da wasu sassan kudancin Asiya yana zuwa ne, yayin da masu shiri na sojojin suke ci gaba da aiki kan yadda za su dawo da gaba ɗaya sojojin 2,500 zuwa 3,500 da ke Afghanistan daga watan gobe, wanda zai kawo ƙarshen yakin shekaru 20. Ba na so nuna yana da sauki, ba zan iya yin gaba gadi in ce abu ne mai sauki ba, babban kwamandan sojin Amurka General Kenneth McKenzie Jr. ya shaida wa kwamitin kula da harkokin soji na majalisar wakilan Amurka kan yiwuwar buƙatar ayyukan ta'addanci nan gaba.
Labarun duniya aka saurara, yanzu zamu shiga babin rahotanni. Jami'ai daga cibiyar horarwa kan dabarun tsaro ta Najeriya da ke Abuja sun ziyarci jihar Bauchi a arewa maso gabashin Najeriya da ya fama da illar ta'addancin 'yan Boko Haram. Tawaggar mai mutum 50 da ke tare da wakilai daga Senegal da Gambia ta duba lamuran tsaro a jihar Bauchi da dama jihar ba ta cikin jihohi uku mafiya illar ta'addanci ko kuma waɗanda suka fi fama da ta'addanci a yankin na arewa maso gabas da suka hada da Adamawa, Borno da Yobe. Daga Bauchi ga rahoton Abdulwahab Muhammad.
A jawabin da ta gabatar a fadar gwamnatin jihar Bauchi, jagorar tawagar Mrs. Emiloye Oyeyele ta ce bisa la'akari da nasarori da gwamna Bala Kaura ya cimmawa ne a fannin tsaro da zaman lafiya ya ba su ƙarfin gwiwar zuwa jihar don yin nazari game da dabarun hanyoyin da gwamnati ke bi. Musa Adedoyin Adetuberu yana daga cikin waɗanda suka kawo ziyarar. Na tambaye shi cikin harshen Hausa ƙarin bayani kan wannan batu.
Sunana Adedoyin Adetuberu. To, wanda kuke gani a nan tare da mu ɗalibai ne daga jami'a ta babba ta tsaro na ƙasar Najeriya daga Abuja. Mun kawo ziyara ne wurin gwamnan Bauchi da mutanen Bauchi.
Duga kun ce a jawabin da aka gabatar, jihar Bauchi tana daga cikin jihohin da yake akwai zaman lafiya da kwanciyar hankali. Wasu abubuwa ne kuka lura da shi kuka bata wannan wato maki?
To, an ga tsari da gwamnati suka kafa a harkar tsaro da zaman lafiya a jihar Bauchi. Mun ga yanda gwamna yake kokari ya aikatar da ayyukan da za su kawo ci gaba da zaman lafiya cikin jama'a. Shi yasa muka zo mu ji yanda yake irin wayannan ayyukan da matsaloli da aka fuskanta da ake fuskanta da kuma abubuwa dai da yake yi wanda suka kawo zaman lafiya a ƙasar gaba.
Dan na fahimce ka wannan ko kuma mutane akwai wasu ƴan kasashen waje, wannan kaman haɗaka ne ake ko kuma ya ne?
Eh, to, maganar tsaro dama ka san kusan gaba ɗaya ana haɗa kai ne da kasashe da suka kewaye ƙasar Najeriya saboda a samu haɗin kai da ci gaba.
Gwamna Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Bauchi ya bayyana jin daɗinsa game da wannan ziyara da tawagar masana harkokin tsaron suka kawo jihar Bauchi, sannan ya buƙaci takwarorinsa da su mai da hankali ga batun tsaro.
To, muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala bayan yabo da kuma bamu namba na ganin cewa mu a jihance muna aiki da al'ummarmu da sarakunanmu da shugabanninmu ba ni kaɗai gwamna ba, inda ya kasance mun kawo maslaha wajen tsaro. To, wannan zai daɗa bamu ƙarfin gwiwa mu ga cewa ba mu ne muke ba, Allah ne yake na farko. Kuma su jami'an tsaro suna ƙoƙari a jihar Bauchi, wannan namban wasu zai je ba wuri na a matsayina na gwamna ba, don gaskiya suna ƙoƙari. Muna amfani da kadan muna aiki da yawa kuma muna ganin wannan lalle addu'a ne na bayin Allah da kuma yana su shugabannin mu suka ba mu hadin kai da ƴan siyasar mu ba tare da nuna bambancin addini ko na siyasa ko na wani gefanci ba shi ya kawo mana wannan ina kiran sauran jihohi su koyi da zaman lafiya da mutane idan aka zo mu a matsayin mu na ƴan siyasa da aka zabe mu zaman mu ba na dindindin bane abinda zamu iya yi shine mu bar tubura masu kyau ko turaka masu kyau wanda zai kasance mun zauna lafiya da wanda muka samu
Abdulwahab Muhammad Mida Amurka daga Bauchi a Nigeria
a jamhuriyar Nijar mabiya addinin Krista sun taya musulmi murnar azumin Ramadan da bukatar musulmi su yi amfani da damar wajen taya kasa da addu'an samun dorewar salama daga birnin Kwanni ga rahoton Haruna Mamman Bako
a daidai lokacin da musulmin kasashen duniya ke ci gaba da dannawa cikin wata azumin Ramadan na shekara ta 1442
ta kalanda addinin Islamiyya Kristoci ne a jamhuriyar Nijar suka wa musulmi fatan alkhairi tare kira gare su da su yi amfani da wannan damar ta azumi domin yi wa kasar da magabatanta addu'o'i kamar yadda za ku ji daga bakin shugaban haddadiyar kungiyar Kristoci ta birnin Kwanni Pastor Abubakar Musa
muna ma su wayen mu yannan mu fatan alheri da yake azumi ne na neman gafara na neman mu dawo ga ubangiji mu nemi tsarkakewa ga ubangiji to muna musu fatan alheri muna fatan kuma wannan wata da wata na rahama na jin kai ga kasar mu baki daya kuma muna bukatar ubangiji ya dibi wannan kasa cikin albarkarsa cikin wadatarsa cikin ni'imarsa cikin rahamarsa bane muke fata ayi azumi cikin kwanciyar hankali kuma wana azumi ya kawo na kwanciya hankali a wannan kasa ya kawo na zaman lafiya ya kawo na albarka kuma wana azumi da ana yi ayi ci gaba da addu'a domin su shugabanni wanda suke sabi su suke matsayi wanda ubangiji ya ba su a yanzu ayi addu'a domin su ubangiji ya taimake su su yi jagoranci bisa ga adalci su yi komai bisa gaskiya ta ubangiji ayi addu'a kuma domin su ubangiji ya kula da su ya tsare su ya kiyaye su
a nasa bangare Malam Muhammadu Dan Waziwa shugaban kungiyar hadin kan mabambanta addinai sidir reshen birnin Kwanni cewa yayi wannan fata alkhairi da kristoci ke wa musulmi yana nuna irin yanda ake zamne cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali a jamhuriyar Nijar tsakanin musulmi da kristoci
idan kristo sun ce suna taya mu murnar shigowar ramalanu sai mu ce alhamdulillah 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 mun yi godiya kwarai kwarai wannan abu ne mai kyau wanda kullun idan hanya ana son ta budu zaman lahiya sai kowane yana ganin girman wani duk wanda ya ce ma wani na taya ka murna abinda ya saka gare ka kenan ga zahiri ana ganin insha Allah wannan babban masoyin ka nai kenan mukan mu idan lokaci ya kama suka yi sallar suke yi irin kristimatin nan mukan samu halarta har inda suke mu zo mu gaida su mu taya su mu ce lalle mun ji dadin da Allah ya ba ku ikon kun kai wannan hidima ku kun ka kare lahiya tunda annabi sallallahu alaihi wasallama an gani ya zauna da yahudawa da nasarawa da ma waɗanda ba su da addini kuma shina addini suranan ba su addini kuma yana zama tare da suwa har Allah ya sa ya koma gidan rahama kuma haka na baya ne su ma haka suka zauna tare da waɗansu wanda ba su da ko addini
bangarorin guda biyu sun saba ma a waɗansu shekaru da suka shuɗe gudanar da budin baki da shan ruwa tare a lokacin azumin Ramadan abinda ba zai samu ba a wannan shekarar ta bana sanadiyar allobar coronavirus Haruna Mamman Bago na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jihar Nijar.
Muryar Amurka ke sauraro a shiri na musamman daga Abuja ga Aisha Mu'azu da shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da wannan hantsi kuma barka da kasancewa da shirin ciwon yamace tare da ni Aisha Mu'azu. Shirin ciwon yamace a yau ya karbi bakoncin Hajiya Amina Ahmad mai aikin sasanta al'umma kuma yar kungiyar Fida rashin jihar Filato da Hajiya Rakiya Usman shahararriyar yar jarida waɗanda tare za mu tattauna a game da kalubalolin da mata suke fuskanta duk ko da irin cigaban da ake gani mata sun samu a fannonin rayuwa daban-daban a sauraro lafiya Hajiya Rakiya duba ga irin cigaban da mata suka samu a fannonin rayuwa daban-daban wasu suna gani cewar har yanzu wasu mata suna fuskantar cin zarafi
duk da cigaba da aka samu duk da aka mata suna fuskantar kalubale da dama a fanni daban-daban na rayuwarsu ta kaje wurin aiki duk inda aka ce mace tana shugabanci akwai maza da suke aiki a sarkashin suna ganin su ya kamata ba wa daman ba mace ba dan haka za su yi duk iya kokarin su kwantata mata su bakanta mata su bata mata suna ko su tabbatar da cewa ta gaza a wannan daman da aka bata da wannan makamin da aka bata idan an nuna da cewa mace tana da rauni inda kuma a yawancin lokuta ba haka bane wasu lokutan ma abin da mace za ta yi namiji bai iya yin su saboda jajircewa shi yasa Allah ya sa su ne azaman iyaye wanda za su haifi ƴaƴa kuma su yi ne su kuma su ba su tarbiyya wanda mazan ba za su iya ba a yawancin lokuta shi yasa mazan suna ganin a gane su ma ka san matan su ba su a gida wurin aiki ba na su ba wannan kalubale ɗaya kenan idan aka zo kuma ta fannin zamantakewa yau da gobe ko a ce wurin abin da ya shafi auratayya za a gane cewa maza da yawa ba su so su bar matan su ma sun yi nan da nan saboda suna tunanin idan ta yi nan da nan za ta je ta yi ba daidai ba ko kuma za ta je ta gamu da wani irin da su dai ba su kwanciyar hankali to dan haka sai suna ɗauka suna amfani da wannan daman suna cin zarafin mata saboda su sun san ne sai idan suka fita waje sai su gan kamar matan ma idan suka fita hakan su ma suke yi sun san kuma zato ne irin abin na zuwa a kansu ne sai su ce ai abu haka ba fa zai iya faruwa to tun kan ya faru ma sun zuciya ga ayyana musu da cewa ya faru sai kuga an sa matan a gaba su kuma a gidajensu gaba ɗaya su kasa samun sakewa to ba ma ta fannin mazan kaɗai ba akwai matsalar da ake samu na a ce ko uwar miji ko ƴan uwan miji wanda za su iya suna ɓata ma ita mace suna a gurin mijinta ko su ɓata yanayinta a gurin mijinta inda mijin zai dama yana jin haushinta haka kawai ba dalili zai iya yana dukanta yana gaya mata bakakin maganganu baya sakewa da ita a matsayin shi na mijinta a gida in ya zo ma sai ya zo kamar wani abin nan bariki aka shigo ba zai dariya da ita ba ba zai kira da ita ba ba zai sake da ita ba kwata-kwata to wannan ma duk yana cikin tsarin cin zarafin da ake magana kuma uba ma a zo fannin ma dukan ma matarsu ina ganin dai aure dai ba wasa bane duk abin da mace dai za ta ma mijinta dai duk laifin ne sai gagara ya zaunar da ita ya mata magana a cikin natsuwa da hankali ba tunda za a gane tunda sun yarda da cewa mata muna kasancewa ne an yarda duk da addini da ya ga tsara yanda kowane bangare da mazan da matan duk Allah ya dora kowa inda ya kamata amma dai saboda yanayin zamanin da muke ciki yanzu da kuma tunani da mutane especially ta fannin al'ada mace kawai abin a kasan namiji take to kuma duk an yarda da wannan tunanin mata da ya kuma sun yarda da hakan sun zauna sai dai kun da ba su yarda da hakan ba su samu zaman lafiya a gidajensu to irin wannan tunanin ma yana kawo matsala shi ma mu
Hajji Amina wani irin kalubale kuke fuskanta a bangaren kungiyar ku ta FIDA na aiki wajen ci gaban mata da kuma kwato musu haƙoƙinsu inda aka dane su misali mukan je kotu mu buma mata haƙinsu wajen misali idan an ma yarinya ko babban mace faɗe ko an ci zarafinta ta hanyoyi daban-daban mukan je kotu mu tabbatar cewa an fitar musu da haƙinsu wannan abu yana da ƙalubale wajen yin shi wajen buma mata haƙinsu da farko kalubalen da muke fuskanta shine daga su kansu matan wani lokaci sai sun zo da kansu sun sanar mana ko kuma al'umma su ta zo ta sanar mana akan irin cin zarafin da ake musu watakila a gidajensu ne tare da mazajensu da sauran abokanin zamansu wani lokaci kuma yara ƙanana ne idan aka ci zarafinsu idan aka kawo mana rahoto kungiyarmu mukan bi idan na zuwa aje kotu ne don a kwato ma mace haƙƙi ta mukan je idan kuma abin da ya kama na sasantawa ne tsakanin matan da mutane da suka samu damuwoyi tsakanin su mukan zauna mu sasanta amma ta inda muka fi samun kalubale shine wajen zuwa kotu a kwato haƙin mata wani lokaci sai kun fara bin yanayin yanda za a kwato mace haƙinta daga baya sai ta dace ci ita ta janye ta fasa barin idan aka ce ya shafi fyaɗe sai ta janye saboda watakila idan kika yi bincike ne zurfi sai ki samu ana ko mata barazana zana wajen cewa idan ta ci gaba da bin wannan haƙin nata akwai wani barazana da take fuskanta wani lokacin kuma akan shigo mata da addini da al'adu a zo a gaggaya mata maganganu yanda za a canja mata tunaninta wajen ta bi haƙinta sai a canja mata tunaninta ta fara cewa ita ta bar mutum da Allah ko kuma ta ga ba shi ma da amfani bin haƙin to ta inda muke samun kalubale kenan sannan kuma wani lokacin kalubalen yakan faru ne tun daga shi kotun ma sai ka ga an je ko a
a baya a karbi cin hanci da rashawa sai kaga ana wasa da hankulan mutane wajen ganin cewa an yanke hukunci domin a kwato mace haƙinta wani lokaci kafin a je kotu daga wajen jami'an tsaro ma mukan fuskanci irin wa'annan wajen idan aka kawo wani ƙara misali wajen jami'an tsaro sukan ce ku koma gida ku sasanta wannan damuwa ne na gida da za a sasanta wani lokacin ba damuwa bane na gida damuwa ne da ya kamata a hukunta mai laifi domin idan aka hukunta mai laifi da farko mai laifin nan yakan tsorata da sake aikata irin wancan laifi kuma yakan iya zama izina ma ga wani wanda yake da niyyar aikatawa ko kuma yana aikatawa a wani waje amma ba a kama shi ba idan yaga an yanke hukunci to yakan ji tsoron ƙara aikata irin wa'annan laifukan din domin zai ji tsoron kada a kama shi a yanke mishi hukunci mai kane kama da haka
hajjarki har yanzu na dawo gare ki ana maganar daidaito a bangaren mata a fannin aiki wanda wasu suke dankarin wannan yunkuri kina gani abu ne mai yiwuwa
ba a ce mace ta hada kanta da miji ba a ko taki ko taso dai shine shugaban gida dole ta bashi girman shi ta mutunta shi ta bashi daman shi ba a ce ta daidai da wuri shi ba amma dai duk da haka wannan zan ba a ba su ganin haka sana azizin iko da Allah ya ba su kunci wannan matsayi da Allah suna amfani da shi ta hanyar da ba daidai ba suna cin zarafin matan su su dake su su zage su su hana su abubuwan rayuwa ne da gobe wanda ko addini ma ya dora da cewa dole namiji zai mamace ko kuma ya nuna musu ma ya nuna mata ma ita ba ta isa ba ko a gaban mutane a waje zai iya maye mata abin da ya ga dama don ya kaskanta ta domin na cewa shi wani ne to wannan ma duk yana cikin matsala uwa uba kuma a sake zuwan gefen abin da ya shafi fannin al'adu ana amfani da al'ada sosai ana cutar mata ana kuma fakewa da addini a shigo da al'ada ana cin zarafin mata akan wannan abu sai a dauko al'ada a ce ai al'ada ne ya ce kaza sai a dan fake da wani dan abin da aka faɗa ta fannin addini sai a dore da shi sai a naka sama ta a hana su gaba to duk wannan abin da cin zarafin da ake yi da kuma naka sama ta da ake yi yake ƙara sa ci gaban mata a duniya baya tasiri sosai ko ba a samu mata da yawa a matsayin da ya kamata a ce an same su kamar magana Kamala Harris da aka sa kwanan da ta zama abin da shugaban kasar Amurka ba shugaba ba vice president to kin gani da shi akwai mata da yawa da za su iya rike wannan makama amma dai ana musu kallon cewa suna da rauni ana kallon cewa duk mace ya kamata a gidan mijinta take tana kitchen tana girki ta share ta tashi ta yi wanke-wanke ta yi shara kuma da ƴaƴanta ta hayayyafa shine ake ganin abin da ya kamata mace ta ci amma duk wanda ta take jajir ci ta nuna cewa za ta yi suna cin nasara suna cin burin su amma dai in ka baki labarin abubuwa da malubalan da suka fuskanta kafin suka isa na kan gidan da cewa an samu matsala sosai amma sun jajirce ne sun tsaya ba kowa bane yake da wannan da ke zuciya a cikin mata
Hajja Amina me zaki dora akan abin da ta ce
daga lokacin da aka fara fitar wato haƙƙin mata zuwa yanzu akwai kalubale masu yawa kalubalen kuwa ya danganta da irin yanayin yanda muka samu kanmu a ciki ne daga al'adunmu da sauransu ko da yake a duniya baki daya ba wai a yankin Afirka ko kuma a Najeriya bane kadai akwai kalubale wajen wato haƙƙin mata saboda orientation da sauransu wani lokaci fassara ne bisa ga yanda mutum ya fahimci addini domin addinonin nan guda biyu da suka fuffuce a duniya islama da christianity ya zo mana da maganganu da yawa akan mata ya danganta da yanda ka fahimci abu amma bisa ga fahimtar da ya zama shine kamar general narrative da yake da aka fahimta shine cewa namiji shine yana kan mace namiji shine gaba namiji shine shugaba namiji ne kamata ya miki to saboda irin wancan tunanin da kuma fahimtar mu ga addini saboda wa'annan dalilai sai ana ganin cewa dukkan abin da namiji yayi daidai ne ko wajen shawara ne ko kuma a aikace wajen aiki
to mai sauraro gashi mun dauko gangara sai dai kuma lokaci ya ci mana amma idan Allah ya ara mana rai za mu dora daga inda muka tsaya a makon gobe a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu Hajjia Amina Ahmad da Hajjia Rukiya Usman sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake cewa muni lafiya
Awul Garba kawo mana sharhin jaridu daga Jamhuriyar Kamaru
Dan fara shayin gari namu na wannan mako ne da jaridar Afrika Media TV an da talaba ta mala cewar uwar gidan tsohon shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru ta kwanta dama a birnin Dakar babban birnin kasar Senegal an da suka samu mafakan siyasa ya sama da shekaru 30 kenan da marigajiya Germain Ayijo din take kasar ta Senegal da mita gidawa kasar ta aihuwa sabila da gwamnatin Bolivia ta ji maido da gawar mijin nata Amadou Ayijo gida Kamaru kuma a matsayinsa na farkon shugaban kasar wanda ya kafa mulki daga hannun Turawa mulkin Maluku a shekarar 1960 a halin yanzu dai marigajiyar zamu zuba idanu mu gani ko za a kwantar da ita ne a gefen kushewar mijinta ko kuma za a miliyo ne da ita kasar Jamhuriyar Kamaru jaridar Karara kuma ta ta mana cewar babban kotun koli na kasar Jamhuriyar Kamaru ta umarci a cigaba da binciken barakalar da marigayi Mendeze yayi a yayin da yake jagorantar babban wata shan talabijin din kasar Jamhuriyar Kamaru da radio malakan gwamnatin kasar yayin da ɗan uwansa su kuma suke kokarin gudanar da waɗansu bukukuwa na jana'izar marigayin Mendeze wanda ya kwashe sama da shekaru 5 a gidan kason kasar domin ana tuhumarsa da almundahana da maƙudan kuɗaɗe na kasar Jamhuriyar Kamaru yayin da yake cikin gudanar da aikinsa. Jaridar Guardian Post kuma ta ce an gudanar da jana'izar tsohon babban limamin cocin katolika na kasar Kamaru kuma tsohon dan adawan kasar Christian Cardinal Tumi wanda ya taka rawar gani wajen tirsasawa gwamnatin shugaba Biya domin ta amince da demokradiya mai jam'iyyu da dama a kasar a yayin da a dacin da gwamnatin ta Fulbiya take bin turbar demokradiya baya ɗaya tilo a faɗin kasar ta Jamhuriyar Kamaru. Za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar Mutation wanda ita kuma ta kwarmata mana cewar tsohon ministan hasken wutar lantarki da ruwan sha na kasar Jamhuriyar Kamaru a Tangara kuna wanda yayi shigan bultu ya shiga kasar Najeriya kuma aka danko shi a botin kasar ta Najeriya yau shekaru 5 kenan da suka shuɗe yayin da yake neman arcewa ana kokarin yi masa binciken kwakwaf na waɗansu maƙudan kuɗaɗe waɗanda ya rubuta a kansu har yanzu dai hukumar shari'a ta kasar Jamhuriyar Kamaru ta ki kulawa da shi yana gidan yari yana zaman dishan kan haka ne lauyinsa suka ce wannan cin zarafin bil adama ne. Muhammad Awul Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Yanzu lokaci yayi na darussan Ramadan.
Sunana Ibrahim Muhammad Duguri shugaban majalisar malamai ta Abuja. Ina son yin amfani da wannan dama wajen jawo hankulan mu dangane da muhimmancin karatun Alkur'ani mai girma a cikin wannan wata na Ramadana wanda yake mai daraja. Mu sani cewa Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan littafi nasa ne na Alkur'ani zuwa ga annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallama a cikin watan Ramadana, wato daga Lauhul Mahfuz zuwa saman duniya, sannan aka ci gaba da wahayinsa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a har lokacin da Allah madaukakin sarki ya ainihin wato karbi rayuwarsa. Sannan mu sani cewa duk mutumin da ya lizimci Alkur'ani wajen karanta shi da sauraron sa da daukan dawainiyar masu yi masa hidima, wato ma'ana shi ma ya shiga cikin masu yi masa hidima din kenan, to Allah madaukakin sarki zai ciyar da rayuwarsa gaba a nan duniya kuma zai tsare masa rayuwarsa har zuwa lahira, wato ma'ana yake kyakkyawar cikawa. Sannan kuma Allah madaukakin sarki ba zai kunyata bayansa ba, wato ma'ana zuriyarsa Allah madaukakin sarki zai tayar da wasu masu yi wa Alkur'anin hidima gaba daya sai a gurtare a tsira tare, wato ma'ana a samu rahamar Ubangiji, wato shine aljanna. Muna fatan Allah kai mana baiwa da samun aljanna. Sannan kuma koda ma mutum bai samu damar iya karatun ba kansa shi kansa, to idan yana tsayawa ya saurara daga waninsa, wato ma'ana maluma da kuma karatuttuka daban-daban, to shi ma Allah zai bashi lada. Don Annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarci ɗaya daga cikin sahabbansa, wato Abdullahi bin Mas'ud, cewa ya karanta masa Alkur'ani, kuma ya karanta masa Alkur'ani Annabi ya godiya san cewar shi ma ya saurara daga waninsa duk da shi aka sauka masa alqur'ani amma ganin ladan da ake ba ma waɗanda ke tsayawa su ji karatun alqur'ani su saurara su yi aiki da shi to annabi ya sha'awar samun wannan lada balle kuma mu akwai buƙatar cewa koda mun iya karatun ma mu tsaya mu saurara balle kuma muna koyo ne mu yi ta saurara daga bakunan maluma daban-daban muna fatan Allah ya sa alqur'ani ya zama shiriya a gare mu da kuma jagoran mu zuwa samun rahmar Allah
mu saurara da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin dukkan ma'aikatan muryar Amurka ni Nasiru Adamu Elika da na jagoranci shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum